Sashen Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 24 ga watan Agustan shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Hawwa da kanin labarai.
Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner, Yevgeny Prigozhin, da ya jagoranci wata ƙwarƙwarar ta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan, yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow. Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa sabuwar ƙwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA2.86 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutane da suka taɓa kamuwa da cutar COVID-19. A yayin da tasirin ƙungiyar ISIS ke ci gaba da raguwa a Iraki, wani babban kwamandan Amurka, Janar Matthew McFarlane, ya yi gargaɗin cewa har yanzu burbushin da ya rage na ƙungiyar na barazana ga tsaron yankuna da ba sa ƙarƙashin haɗakar tsaron Amurka.
Kanin labaran kenan. Kamar yadda kuka ji a cikin kanin labaran, bayan mutuwar Prigozhin, menene makoman kungiyar sojan haya ta Wagner a Afirka ta Yamma?
Idan wannan ya rasu lalle su, sai sun ɗauki nazari, sai sun yi lissahi yadda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi Prigozhin ya zama babu. To wannan zai ɗaukan musu lokaci.
To duk da cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai halarci muhawarar farko da jam'iyyarsa ta Republican ta shirya ba, amma ya samu goyon baya aino.
Kamar tsohon gwamnan New Jersey da ya fito wato karara ya ainihin soki shi Trump ɗin, wallahi da aka ci gaba da yi masa ihu sai da ya daina magana, ya kasa magana har sai da ya jira sannan aka yi masa magana. To wannan abin mamaki ne.
Kamar kowace safiya Alhamis, yau ma muna tafe da shirin Domin Iyali da Alheri Grace Abdu za ta gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin shan labaran duniya kashin farko.
Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner, Yevgeny Prigozhin, da ya jagoranci wata ƙwarƙwarar ta da kayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan, yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba, inda mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu. Hadarin ya haifar da zargi a nan take, inda makomar shugaban kamfanin na Wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan ta da kayar bayan da ya yi akan sojojin na Rasha. A lokacin da lamarin ya faru, shugaba Vladimir Putin ya la'anci ta da kayar bayan, inda ya sha alwashin daukar ramuwar gayya. Amma daga baya aka janye tuhumar da ake yi ma Prigozhin, shugaban na Wagner, wanda dakarunsa na daga cikin kwararrun dakarun da ke cikin dakarun Rasha da ke Ukraine. An bar shi ya janye zuwa kasar Belarus, inda ya rika leƙa Rasha daga lokaci zuwa lokaci. Hadarin jirgin ya kuma faru ne bayan da kafar yada labaran Rasha ta ba da labarin cewa an kori wani babban janar din soja daga makamin kwamandan askarawan sama, bayan da aka samu labarin yana da alaka da Prigozhin. Jirgin mai dauke da matuka 3 da fasinjoji 7 da ya taso daga Moscow kan hanyar shi zuwa St. Petersburg ya fado kasa ne daga nisan kusan kilomita 300, misalin mil 185 a arewacin babban birnin kasar, kamar yadda jami'ai suka sanar ta kafar kamfanin dillancin labaru na TASS. Cibiyar kula da kare kamuwa da cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa sabuwar ƙwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA2.86 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar ta COVID-19 a baya ko waɗanda suka karɓi rigakafin. Hukumar ta CDC ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in ƙwayar cuta ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da ƙwayar cutar na baya. Amma sakamakon yawan sauye yanayi da aka gano a dangin wannan ƙwayar cutar, akwai zillumi game da tasirinta akan rigakafi da cututtukan na baya, in ji hukumar. Masana kimiyya na sa ido akan samfurin ƙwayar cutar na BA.286 saboda tana da launuka har 36 da ya sa ta sha bamban da wadda ta fi bayyana a fili a yanzu, wadda take samfurin XBB.1.5. Sai dai hukumar ta CDC ta ce har yanzu babu isasshen samfurin ƙwayar cutar da zai samar da gamsassun gwajin ƙwayoyin halittarta. tun a farkon watan nan hukumar ta ce tana bin sawun dangin yanayin kwayar cutar samfarin BA286 wanda aka gano a kasashen Amurka, Denmark da Isra'ila. A jiya Laraba, CDC ta ce karuwar da ake gani a yanzu haka a kwantar da marasa lafiya asibitoci ba lalle bane ya kasance dangin kwayar cutar na BA286 ne ya haifar da shi. Yayin da tasirin kungiyar ISIS ke ci gaba da raguwa a Iraki, a kwanan nan babban sojan Amurka Janar Matthew McFarlane ya yi gargadin cewa har yanzu burbushin da ya rage na kungiyar na barazana ga tsaron yankuna da ba su a ƙarƙashin dakarun tsaro da Amurka ke jagoranta da ya hada da wasu yankuna na Siriya. Manazarta dai na kallon yadda kungiyar ta ISIS ke fadada a Afirka da Asiya. A yayin wani jawabi ga manema labarai ta kafar yanar gizo a watan nan da yake magana akan kungiyar Daesh kamar yadda ake kiranta a takaice cikin kalmar Larabci, McFarlane ya ce ba sauran wani yanki da ISIS ke da iko da shi a halin yanzu.
An jima kadan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan ra'ayoyi mabambanta suka biyo bayan wani rahoto kan mutuwar shugaban kungiyar Wagner Yevgeny Prigozhin wanda ya rasu a jiya Laraba a kasar Rasha. Kawo yanzu ba a kai ga tantance ko kuma tabbatar da gano gawarsa ba daga cikin gawarwaki da aka tantance tun bayan hatsarin jirgin saman wanda ya halaka mutane 10. Wakilin murya Amurka a Turai Ramatu Garba Baba ta hada mana rahoto.
A shekarar 2014 Yevgeny Prigozhin dan shekaru 62 ya kafa kungiyar sojojin haya ta Wagner. Sai dai a baya-bayan nan an yi ta tafka muhawara kan inda shugaban kungiyar ya shiga. Kwatsam aka ji labarin mutuwarsa a hatsarin da wasu shaidun gani da ido ke cewa jirgin ya kama da wuta kafin ya rikito kasa. Duk da yake kawo yanzu ba a kai ga tabbatar da dalilin faduwar jirgin saman da ma mutuwar shugaban kungiyar ta Wagner ba. Rahotanni kan mutuwarsa sun tayar da hankulan bangarori daban-daban, musamman ma na kasashen da ke da alaka da Rasha. Dr. Sadiq Abba, mai sharhi ne kan harkokin tsaro da siyasar kasashen Sahel, ya yi tsokaci kan tasirin da mutuwar Prigozhin ka iya yi ga yankin na Sahel.
Idan yanzu an tabbatar da shi shugaban kamfanin Wagner kin ya zama babu cikin wannan jirgi da ya fadi, lalle su ɗan Wagner kin abinda zai dame su ba zuwa Niger ba ko zuwa Mali ko zuwa wani yaya za su shirya su ci gaba da zaman su bayan sun ɓadda mai gidansu da yake shine wanda yake tsara komi shine komin su. To idan wannan ya rasu lalle su sai sun ɗauki nazari sai sun yi lissahi yanda kamfanin zai ci gaba da yi bayan shi Prigozhin ya zama babu, to wannan zai ɗaukan musu lokaci.
A nashi ɓangaren Abdulrahman Alkasin, wani mai nazari kan al'amuran tsaro a jamhuriyar ta Niger, ya yi saurin ƙaryata jita-jitan da ake yi na danganta taimakon kungiyar ta Wagner ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnati wato a jamhuriyar ta Niger.
Abin da ya kamata a sani zawaye babu wata alaƙa da hukumomin Niger na soji da ita kungiyar Wagner, duk da ke kiraye-kiraye suna hitowa ga daga ɗaiɗaikun mutane na neman ita Niger in ta karkata akalarta kware daga zuwa ga Rasha.
To sojojin Wagner da Prigozhin ɗin da ke jagoranta sun yi ƙaurin suna a jamhuriyar Afirka ta tsakiya, inda suke zama da zimmar yakar 'yan tawaye da suka hana zaman lafiya a ƙasar. Sai dai zarge-zarge na laifukan fyaɗe da cin zarafin fararen hula sun dabaibaye ayyukan sojojin hayan na Wagner a kasar. Ramatu Garba Baba, muryar Amurka daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Ta gaida malama Ramatu. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sa'annan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da ma Instagram. Yanzu kuma ga Hauwa da ci gaban labaran duniya.
Mai ba gwamnatin Amurka shawara akan tsaro James Sullivan ya rage kwarin gwiwar da yake da shi game da yarjejeniyar ganin komai ya koma daidai tsakanin Isra'ila da Saudi Arabia da Washington ke aiki a kai ganin watsi da wato da yin watsi da rahotanni da ke ganin ba makawa ga faruwar hakan. Da yake bayani ga manema labarai a ranar Talata, Sullivan ya ce har yanzu akwai hanyoyin da za a iya bi cikin mutuntawa ga dukkan abubuwa da aka tattauna a kansu. A watannin baya, Sullivan da mataimakan shi sun fara tattaunawa ta daban da Saudiya da Isra'ila domin share fagen samar da matsaya. Zaman lafiya tsakanin ƙasashen biyu na da mahimmanci matuƙa kuma zai amfanar da Amurka ta gagarumar hanya, Sullivan ya faɗa yayin da yake ƙarin haske game da alfanun samun tsayayyar yankin gabas ta tsakiya inda ƙasashe za su iya haɗa gwiwa akan komai kama daga tattalin arziki zuwa fasaha da tsaron yankin. Sullivan ya ƙi ce komai game da ganawar da ake sa ran za a yi tsakanin shugaba Joe Biden da yarima mai jiran gado na Saudiya, yarima Mohammed bin Salman, a gefen taron manyan ƙasashen G20 da za a yi a New Delhi a watan gobe. Ma'aikatar tsaron Siriya ta faɗa a jiya Laraba cewa dakarunta na ƙara ƙaimi a hare-haren da suke kaiwa kan sansanin 'yan tawaye da rumbunan aje makamansu da harar gwamman mayaka a daidai wani yanayi na ƙaruwar tashe-tashen hankula. Wata sanarwa ta ce sojojin Siriya da dakarun sojin saman Rasha baki ɗaya sun kai hare-hare ta sama da na atilare inda suka hari hedikwatar 'yan ta'adda a yankin ƙasar na Aleppo, Lakatiya da Hama. Bayan hare-haren da aka yi ta kaiwa a kan yankunan da ke hannun gwamnati da ke yankin, ma'aikatar tsaron ta ce hare-haren sun yi sanadiyar mutuwa ko raunuka ga gwamman mayaka. Ma'aikatar ta ce an kaikaici sansanin 'yan ta'addan da makamai masu linzami da jirage marasa matuƙi da suke ƙaddamarwa da garin da suke jirge da harsasansu. Ƙungiyar masu ikirarin jihadi ta Hayat Tahsiri al-Salam, wadda tsohon mai alaka da ƙungiyar Al-Qa'ida a Siriya ke jagoranta, na da iko kan ɗan abin da ya rage na yankin Idlib da wani ɓangare na yankin da ke daura da yankunan Aleppo, Hama da Lakatiya.
A gaida Hawwa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tobadalla. Babbar jam'iyyar adawa a nan Amurka ta Republican ta gudanar da muhawarar ta farko ga masu neman mata takara a zaben shugaban ƙasa na baki, inda mutane takwas ciki hadda tsohon mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence da tsohuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley suka fafata kusan sa'o'i biyu a wata zazzafar muhawara da take cike da hatsaniya. Sai dai tsohon shugaban Amurka Donald Trump da ake ganin shi ne kan gaba a duk kuri'un jin ra'ayoyin jama'a bai samu halartar muhawarar ba. Na tuntuɓi Malam Hassan Jibiya mai sharhi akan siyasar Amurka ko me ya ɗauke masa hankali a wannan muhawara, sai ya ce
abin da ya fi ɗauke mana hankali a cikin wannan debate ɗin wato shi ne yanda tsohon shugaban ƙasa Trump ya ce ba zai halarci wannan muhawara ba, duk da ya cancanci a ce ya zo ya halarce ta. To amma waɗanda ke kan dandamali ɗin su takwas 'yan takarar sun ji tsoron, yawancinsu a ƙasarsu sun ji tsoron wato su kushe ainihin manufofi da halayensa. In ka saki ma ka taɓa shi, su 'yan kallo za ka ji suna maka ihu, suna yehuwa da sauransu. Kamar tsohon gwamnan New Jersey Chris Christie da ya fito wato ƙarara ya ainihin soke shi Trump ɗin, wallahi da aka ci gaba da yi masa ihu sai da ya daina magana, ya kasa magana har sai da ya jira sannan aka yi masa magana. Ci wannan abin mamaki ne a ce wato duk halayen shi tsohon shugaban ƙasa Trump, wanda nan da ƙasa da awa 24 zai kai kanshi ainihin hannun hukumar jihar Georgia, za a wato ainihin gurfanar da shi a gaban hukuma, ya zamanto cewa wakilan an yi kamar an daure shi. To amma ya kasance cewa wannan mutum shi ne wanda har wa'annan 'yan wanda suka zo kallon wannan muhawara ko kuma a ce yawancin 'yan jam'iyyar Republicans suna goyon bayan shi. Wato abinda yake nufi, babu wani abin da Trump zai yi yanzu wanda za a su wato suke goya mashi baya. shine kawai.
Wato ga dukkan alamu dai shugaba ko kuma tsohon shugaba Donald Trump yana da farin jini da ka iya sake zama ɗan takarar jam'iyyar kenan.
To ai yanzu tun ma kafin a zo wannan takarar shi kanshi abinda ma ya sai ya ce ai ba sai ya zo wannan muhawara ba saboda ya ga ƙura ba sun jin ra'ayin jama'a. Particularly ta 'yan su Republicans ya nuna cewa yana yayi makowa fintinkau a cikin wanda suke neman wannan kujera ta zama ɗan takarar jam'iyyar Republican. To sai ya ga cewa ba a cikin maganganun shi, to me yasa ma zai je ya ɓata lokacin shi bayan ya san shi yana gaba da kowa. To shi ne dai abin da ya faru.
To kana ganin yadda harkokin shari'ar nan ke tafiya akwai yiwuwar Trump zai samu daman zuwa ya shiga cikin masu takara?
A kwarai kuwa tunda yanzu shi ke gaba akwai wannan tuhume-tuhume da na ainihin gwamnatin tarayya da na kuma jihohi yanzu kamar jihar Jihohi da take tuhumar shi da laifuffukan ainihin wato hana zaɓe. Su idan ba wannan abu ya faru ba aka ce ko an daure shi ko wani abu, ai Trump ga can ya zama dan takarar Republicans ma ya gama. Kasan idan ya zama shugaban kasa kuma kasan zai iya yafe ma kansa ma duk wannan laifuffuka da ake tuhumar su da shi a matsayin shugaban kasa. Yana da wannan hurumi. Abinda hurumin da ba shi da shi shine kamar na jihohi. Kaga kamar gundumar Manhattan tana tuhumar shi da wasu laifuka, sannan kuma yanzu an samu wata gunduma a Georgia ita ma tana ainihin tuhumar shi. To shi ne dai kawai inda zai iya samun matsala, kila ko da ma ya samu ya shiga takarar, kila waɗannan laifukan su iya hana shi ya fito ya nema idan aka ce kamar tsarin kundin tsarin mulki ya hana da laifi kaza da kaza wato yin takara.
Malam Hassan Gibiya ke dan mai sharhi akan siyasar Amurka a tattaunawa da muka yi da shi. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin ci karshen wato ci gaban wannan tattaunawar. Wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don da hoiba ku da ba tambaya ni ke da
ina matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna sako-sako su dinga jin kukan mata kuma su dauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare.
Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. Ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye wasunsu ba su yi karatu ba, shi yasa ba su san yancinsu ba.
Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdul ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana nazarin ci gaba da aka samu a jihar Kano, inda aka samu macen farko da ta zama babban alƙalin jiha, muka kuma yi alƙawalin direwa wannan makon. Sai dai baya ta haihu, domin kuwa mata a Najeriya sun ƙara samun ci gaba tare da rantsar da mata 6 a jerin ministoci da za su yi aiki a gwamnatin Tinubu. Wannan ne kuma adadin mata mafi yawa da wani shugaban ƙasa ya ba ministoci a tarihin ƙasar. Duk da yake mata a Najeriya ba su kai ga samun kaso 35 cikin 100 da suke nema ba, suna ganin waɗannan matan za su iya zama zakaran gwajin dafi su kuma bude kafa ta samun ƙarin mata a matsayin shugabancin. Makalar da shirin domin iyali ya tattauna kenan da masu ruwa da tsaki a zaman da bakiliyarmu Zainab Babaji ta jagoranta.
Sunana Hajara Shida Usman Yahaya, shugaban mata na wanzar da zaman lafiya na Basa Local Government da nan jihar Plateau.
Sunana Hannatu Dushu, na aiki da Ministry na Information and Communication.
Hajiya Rashida, bari in fara daga gare ki. Me kike gani waɗannan mata da aka ba su makamai? Idan muka dubi inda aka ba su, kusan gurare ne da ya kamata a ce su duba muhimmancin tallafa ma mata a rayuwa.
Gaskiya ƙara godiya da kuma jinjinawa wannan mulki da aka zabo innan mata, wanda na farko zan iya ce miki wannan mata da aka zabe su Allah ne ya zabe su. To babban buri na anan shine zan iya ce matan nan yadda aka ba su an san za su yi ne, su kuma ji tsoron Allah, su tallafawa matan da aka ce su yi aiki da su, kuma su binciki duk matsaloli na mata. Akwai matan da dama ana cin zarrufan su wanda gwamnati ta san wasu, kuma gwamnati bata san wasu ba. To zan iya ce wa'innan matan su saka wasu daga cikin committees nasu wanda za su dinga duba lunguna da lunguna, sako-sako, su ji dinga jin damuwoyin kukan mata, kuma su ɗauki wasu matakai danganin an gudu tare kuma an tsira tare. Sannan kuma zan iya ce shi wannan mulki da take ƙarƙashin su yanzu, gaskiya har ga Allah babu amo, babu labari da za mu iya ce an dube zaɓi ne aka yi, an ba su ne, amma ne sai su duba su ga me ya kamata a samu mata wanda za su samu tallafuffuka, sana'o'i ne, a'a dan jari ne a gida, a'a domin me a zamanin yanzu akasari ma maza ba sa iya daukan duk hakokin da Allah ya daura musu akan matan su.
Hajiya Bari, za mu dawo kan wannan. Amada Hannatu, me kike ganin matsalolin da mata suke fuskanta wanda ya kamata a ce waɗannan mata da suka samu shugabanci kusan za a ce na kololuwan zama a fadan mulki za su yi domin mata su samu waraka? Menene matsalolin mata a ganinki?
Gaskiya matsalolin mata suna nan da yawa. So da dama ana cin zarafin mata a gidan aure. Wasu za ki ga mazajin sun sake aikin gida, sun sake kula da yaya, sun sake bada abinci a gida, mata ne ke dau nauyin wayannan abubuwa duka. So ina ganin kamar idan wayannan matan za su iya taimakawa mataye da ba su dan kudade kadan kadan na sana'a da kuma taimaka musu, wasun su ba su yi karatu ba, shi yasa ba su san yancin su ba. So idan aka taimaka wa wayannan mata, an bude musu, an ba su zarafi su yi karatu, an kuma taimaka musu da abin da za su yi sana'a, za su lura da kansu, za su kuma lura da ƴaƴansu.
Ki magana cewa matsala ta farko shine wato maza ba sa daukan haƙƙin su, ko kuma ba sa sauke dukkan nauyin da ke kansu. Banda wannan wato kaman bangaren su ilimi da sauran su fa, kina ganin kaman matan nan har yanzu akwai ci gaba ne ko ci baya ta inda ake fuskantar batun ilimi musamman na mata, musamman ma arewacin Najeriya?
To zan ce akwai ci gaba, amma duk da haka ba za a rasa ba. In kika je kauyuka da wasu ko biranen ma, zaki satar akwai mata da yawa da ba su yi karatu ba, saboda haka ana cin zarafin su, saboda ba su san yancin su ba, ba su san daman su da hagun su ba. Duk inda aka ce su yi shine kawai za su yi. Amma idan matan nan sun yi karatu, sun samu abun hannu, an empower nasu, za su yi kokari su fidda kansu, su gane abin da ya kamata su yi a matsayin su mata, na mata su san inda za su bi, su tabbata da ƴaƴan su kuma. So ina ganin muhimmin abu shine a ba matan nan abin da za su yi su taimaka wa kansu.
To Hajiya Rashida, barin dawo bangaren ki, kamar yadda ita Madam Hannatu ta yi magana, wato akwai matsaloli game da mata, banda waɗanda ta faɗa, menene kike ganin kamar matsalolin da mata ke fuskanta? Banda wanda ta faɗa, na san akwai kamar cin zarafi da ta yi magana da batun ilimi, a waɗansu al'adu zaki ga ana tauye ma mata haƙƙi, musamman ko na raba gado da sauransu, waɗansu al'adu dai waɗanda suke cin zarafin mata. Kina aiki musamman a cikin ƙauyuka tare da waɗannan mata, me kike gani waɗanda yake ci musu tuwa ƙwarya?
Gaskiya akwai cin zarafuffuka da dama da ake yi wa mata musamman na ƙauyuka. Babu ma haɗi ma akan matan birni da matan ƙauyuka. Wata tana yi sai ta fita ta je ta nema, ta dawo ta zo ta yi ma ƴaƴanta, ta kuma yi wa mijin. Ga matan nan ratatu zaki gansu da mazajen, amma suna ne sunan mijin. Kuma wannan abu ya shafi bangarorin nan ne da nake saki jiddada muku guda biyu. Babu musulmai, babu kristai, duka yanzu abin ya zama ruwan dare. Zaki samu wata ta zo, to sai fa ta fita ta je ta nemo abin nan da za su zo su ci, ita da ƴaƴan. Shi kuma mijin yana nan bai ma san darajanta ba ne, a'a ban sani ba. Ko kuma a'a bai san shi ciwon ƴaƴan nan da ya suka haifa da matan nan ne, ban sani ba. To wannan abu yana matukan cimun tuwo a ƙwarya, kamar yadda nake shiga
cikin lunguna-lunguna nake jiyo kukan mata ‘yan uwanmu. Sannan kuma ni gaskiya ina kira ga wa'innan kwamishinonin mata gaskiya su tallafa, su ji kukan mata, su ji kukansu sosai, su tallafa, su dan kula da inda ake koyawa mata sana'o'in nan. Idan za mu koyar da sana'o'in matan nan, su zo, in suka zo suka gani su san me da a tallafa mu wa'innan matan, su dan yi dogaro da kansu. Yau an ce mata ƙanana gobe su ne iyayen gobe, kin gani? Sannan kuma in aka ce yau an bayuwa mace ɗaya tarbiyya, to kamar an tarbiyyantar da mata al'ummar duniya ne.
To Madam Hannatu, idan kika duba matan na ministoci da aka bada su shida, suna rike da mukamai ne musamman waɗanda kusan za a ce kai tsaye ya shafi mata, musamman akwai Madam Dr. Beta Edu wanda ita ce minista na jin kai da kuma rage talauci, wanda mun san cewa mata suna fuskanta. Akwai kuma ministan al'adu da fasahan kirkire da kuma tattalin arziki, akwai ministan masana'antu na kasuwanci da zuba jari, duka mata ne. Akwai karamar minista na samar da ayyukan yi da kwadago, akwai kuma minista wanda ita dama harkokin mata ne, sannan kuma akwai minista na harkokin yan sanda musamman wanda ta fito daga jihar Nasarawa. Da yake waɗannan mata duka kusan an ba su gurabe da za su tallafa ma mata, a baya wani lokaci sai ki ga maza suna ce ai an baku gurbin, an baku mukamin, amma kuma har yanzu ana fama da irin matsalolin da ake fuskanta, ba samu an warware su ba. Idan aka ce ki ba waɗannan ministoci shawara, waɗanne matakai kike ga kamar za su sa domin a ce an samar ma mata aiki, an samar ma mata waraka musamman game da matsalolin da suke fuskanta?
To sai ku biyo mu mako mai zuwa domin jin abin da bakin namu ke cewa akan wannan da kuma waɗansu batutuwa. Kafin nan ku tare shirin kallabi ranar Lahadi da karfe 9:30 na yamma domin jin hira ta musamman da muka yi da babban alkalin jihar Kano Dije Aboki. Muna godiya ta musamman ga bakin namu Rashida Usman Yahaya, shugabar kungiyar wanzar da zaman lafiya ta mata a karamar hukumar Basa jihar Plateau, da kuma Hannatu Dushu da ke aiki da ma'aikatar sadarwa da watsa labarai ta jihar, sai kuma wakiliyarmu Zainab Babaji da ta jagoranci tattaunawa, da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin. A majalisar duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Minene duniya, minene dadihin duniya.
To ma dalla a gaishe ki da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai, amma a takaice.
Hukumar jiragen sama ta Rasha ta ce shugaban kungiyar sojojin hayan Wagner Yevgeny Prigozhin, da ya jagoranci wata ƙwarƙwararta da ƙayar baya akan sojojin Rasha a farkon shekarar nan, yana cikin jirgin saman da ya hadari a yankin arewacin Moscow a jiya Laraba, inda mutane 10 da ke cikin jirgin suka mutu. Hadarin ya haifar da zargi a ran take, inda makomar shugaban kamfanin na Wagner ta rika zama abin jita-jita daban-daban tun bayan da ta ƙayar bayan da yayi akan sojojin na Rasha. Cibiyar kula da kare cututtuka ta Amurka CDC ta faɗa a jiya Laraba cewa sabuwar ƙwayar cutar corona a dangin cutar mai lamba BA286 ka iya zama mafi saurin haifar da rashin lafiya ga mutanen da suka taɓa kamuwa da cutar COVID-19 a baya, ko kuma waɗanda suka karɓi rigakafi. Hukumar ta CDC ta ce ya yi wuri a gane ko wannan nau'in ƙwayar cutar ka iya haifar da rashin lafiya mai tsanani idan aka kwatanta da ƙwayoyin cutar da aka samu a can baya.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma idan Allah kai mu a shirinmu na hantsi wanda zai zo karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda ya daidai da karfe 7 agogon GMT da Ghana, za ku je mu ɗauke da wani sabon shiri. Amma kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'aziyya ga abokin aiki mu Muhammad Abin Lamte, tsohon ma'aikacin gidan talabijin Metro TV a birnin Accra, na rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Fatima Masa, wanda Allah ya masa ya bata rasuwa a jiya Laraba, kuma aka yi jana'izanta a jiya, kuma za a yi addu'ar ta gobe Juma'a bayan sallar la'asar kenan a kofar gidanta da ke unguwar Kawukudi. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ya ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan safiyar Mr. David, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. Wassalam.